Manunia. Akwai kwantattun bayanai akan biliyoyin nairorin da gwamnatin tarayya ta tura wa jihohi domin raba wa talakawan da ake ganin suna ta faman zaman zuru.
Wannan abincin ba a bayar da wannan kudin da gwamnatin tarayya ta bayar ba kyauta bane, bashi
wallahi tallahi. Duk wanda ya hawo shugabancin nan, ko Atiku ko Kokoto ko shi fita Obidi, wallahi tallahi abin da zai yi kenan, saboda kasan ta riga ta lalace.
Game da maganar zira-zaran zargin zulkulkular toshiyar baki da aka yi wa kwamitin masokilan tare Najeriya, kuwa wasu bayanai ne ke nema su bayyana sandararru.
Gaskiya majalisun Najeriya sun yi kaurin suna a wurin jama'a akan koyaushe abin da suka sa a gaba karban kuɗi ne a duk maganar da ta so.
Ya rike wa hukumar da na rubuta mata na ICPC ta bincika wannan account din, akwai wani shugaban polytechnic ko shugaban university da ya sa kuɗi ma wannan account din?
Sai dai kuma tun ganin hukuncin da kotun tsaron ƙarar shugaban ƙasa ta yanke a Najeriya, ta sa lauyoyi sun fara gaya wa duniya cewa akwai sauran yakin sankuru.
Ta san wannan shine mataki na farko, sai an je kotun koli, don haka ba a gama kallon ba tukunna.
Waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da nan lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kan tattaro muku manyan labaru. Shiri na 134 cikin jerin shirin manuniyan da kan tattauna da ƙwararru. Ƙwararrun kuma su aka ga sun fara ƙorafi akan tarin tilin kuɗin da aka ce za a tura wa gwamnoni don tallafawa talakawan da ake ganin sun tagayyaru. Sai da kuma tuni gwamna Umar Muhammadu Bagon jihar Naija ya ce naira miliyan 5,000 da aka ce za a tura wa gwamnonin jihohi fa ba kyauta bane, akwai bashi cikin kuɗin ɗururu.
Jama'a su sani cewa wannan abincin ba a bayar da wannan kuɗin da gwamnatin tarayya ta bayar ba kyauta bane, bashi. Gwamnatin jihar ne za ta biya a nan da wata 20, kowane wata in kawo raba tsaban kuɗin ƙasa za a cire abin da ya kamata a cire. Gwamnatin tarayya za ta biya kashi 48. Karamin hukumomi da gwamnatin jiha za su biya kashi 52. Saboda haka bayan haka muna so Allah ya jama fita cikin wannan masifa na yunwa da ƙalubale a gwamnatance. Muna ƙudurin cewa za mu gyara filaye kowane karamin hukuma hekta 10,000 don mu nome don 'ya'yanmu su samu aiki. A wannan muna so mu ɗauka samari da mata aiki mutum 500,000, sannan mata da za su shiga daji su ɗibo mana kaɗanya kaɗayan mutum 400,000.
Game da maganar ganin gazawar gwamnati, kuwa garkuwar matasan Najeriya Alhaji Muhammad Lirwan Bawo Coci ne ya ce kai talakawan Najeriya ma fa na da laifi, kuma sai sun sauya ne ƙasar ma za ta gyaru.
Mu talaka mu ma muna da laifi, in gwamnati tana da 60% muna da 40%.
Kamar ya
yanzu farfaje, idan ka duba masaran da zaka siya a kasuwa, rabi zaka sai totuwa, rabi kuma zaka sai masara. To mu talakan dole sai mun tsaya mun addu'a. Yanzu nan mun yi shugaban Buhari, yayi abin da zai iya, ba a samu nasara. To wannan karan kuma sai muka zo muka ce mu mun cire wancan sai Buhari din. Allah ka zaba mana mafi alheri. To abin da ya kamata ni mu bi su da addu'a ne. Duka kwana da yi muka. Kuma ina son ka sani Isa, wallahi tallahi duk wanda ya hawo shugabancin nan, ko Atiku ko Kokoto ko shi fita Obidi, duk wanda ya hawo wallahi tallahi abin da zai yi kenan, saboda kasan ta riga ta lalace. Ba wani abin da za a yi. Ana maganar fetur an cire da sauransu. Cire rarrin fetur bai kamata a cire ta nan take ba, kamata a bi taki mataki kama a cire. To amma dukkan su wa'innan shugabannin ba wanda ba shi da korafi akan in ya hau kan mintuna zai cire wannan tallafi. Insha Allah na san ana cin wahala. Kowa ko gidana ina cin wahala, amma bayan mu ya sai dadi mu ci gaba da masa addu'a, kasan mu ta zauna lafiya, mu kuma talaka mu tabbatar mun rike amanan da Allah ya bamu.
Tafiya sannu dai wutar daga karan da aka yi wa kwamitin majalisokilan tare Najeriya ta riga ta ruru, saboda shugaban kwamitin majalisokilan tare Najeriya da aka zira wannan zaren zargi Honorable Yusuf Adamu Gadi ya ce ba yadda za a alafta wa mamban kwamitin irin wannan babban zargi kuma ya yi shiru.
Wannan kwamiti muna aiki mukan Najeriya sun ji dadin abin da muke yi. To kwakwason wata gidan jarida ta yanan gizo ta zo ta yi magana cewa akwai wani a cikin committee da ni nake shugabanta ba ni suke zarga ba wanda ya zauna da jami'an university ya ce a bada kuɗi a wani account mun yi bincike kuma ya kai ga mun kira wa'annan manyan jami'an polytechnic yau wai sun zauna da wani member na committee nan kuma ya nema su bashi wani abu idan yau suke zuwa ba su taba zuwa nan ba to ta ina aka hadu da su har aka ba su number account number da za su sa kuɗi na rubuta muku ICPC ta bincika wannan account din akwai dangantaka na kuɗi tsakanin wannan account number da suka buga a jarida da wani member committee na in akwai jami'an tsaro su tuhumi wancan dan majalisan amma ba committee na duka ba wanda zan sha mamaki in aka samu wannan tun daga jami'an da ake ce su suka sa kuɗi sun zo gaban mu sun ce su ba su taba zuwa gaban committee ba so kai na suka yi to ya rage wa hukumar da na rubuta mata na ICPC ta bincika wannan account din akwai wani shugaban polytechnic ko shugaban university da ya sa kuɗi ma wannan account din kuma akwai wani a account din da ya tura kuɗi wani member mu na committee in babu kaga zamu dauki mataki akan wa'annan kungiyoyi masu rihotun ƙarya
sai kuma duk da wannan zube ban ƙaryar zube hujjoji malami a jami'ar babban birnin tarayya Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce akwai dalar dalilan da kan sa ƴan ƙasa fa suke yawan zarzaran zargi ga masar tarayyar Najeriya akan tana wuru-wuru
gaskiya majalisun Najeriya musamman majalisun tarayya sun yi kaurin suna a wurin jama'a akan koyaushe abinda suka sa a gaba karban kuɗi ne a duk magana da taso komai amfaninta da ƙasa komai barna da abu yake wa ƙasa idan suka ce suna bincika shi sai aga kama akwai abinda ake danka musu magana tana mutuwa to kin ga shugaban wannan committee na majalisar wakilai da yayi wannan magana zargin da aka yi din duk da zargi ne wanda bai kamata a yi shi ta haka ba tunda ba a fito da cikakkun shaidu ba amma duk wanda ya ji maganar kawai ya dauka ya yadda cewa akwai irin wannan take-taken sai in ci sai ya bari ya kirawo hukumomin da yake cewa yanzu zai kira su gaba ɗaya wanda watakila a nan maganar za ta mutu a faɗi suwaye da suwaye suke karɓan kuɗaɗe a cikinsu.
Ashe dai akwai lauyoyin da ke ganin wajibi a nutsa-nutsan nuna wa duniya wasu abubuwan lura game da shari'ar shugaban ƙasar da aka yanke hukunci domin nazarin abubuwan da suka faru. Barista Elzubar Abubakar lauya ne mai zaman kanshi kuma ya ce duk da yanke hukunci har yanzu fa akwai sauran daru.
Abin da zai tasirantu ga zuciyar 'yan Najeriya shine yadda wannan hukunci ya zo da yadda aka haska shi a talabishin na ƙasa da yadda social media ya ba da dama mutane suna ma posting na abubuwan da ake lokaci bayan lokaci. To amma a gundarin shari'a ɗaya daga cikin abin da zai jawo hankalin 'yan Najeriya shine yadda aka yi magana akan damar da hukumar zaɓe take da shi na ta ɗauki matsayi nata ba tare da la'akari da abin da aka rubuta a kundin tsarin zaɓe na 2023 ba. Wannan bai da kyau. Na biyu an kawo zargi da yawa tun daga jam'iyyar Labour har zuwa jam'iyyar PDP har zuwa jam'iyyar APM. To amma bayan an ɗauko ɗaya bayan ɗaya sai aka tabbatar da cewar dukkan matakan da aka bi yayi daidai kuma babban abin shine akwai wasu korafe-korafen da aka kawo kamar wannan da aka yi akan mataimakin shugaban ƙasa na double nomination ya kamata a ce an yi shi ne kamin zaɓe da wasu ire-iren su amma mafi kyau da abin da ya kamata 'yan Najeriya su yi murna da shi shine adalcin wannan hukuncin amma ka san wannan shine mataki na farko sai an je kotun koli kamar yadda jam'iyyar Labour ta sanar za ta je don haka ba a gama kallon ba tukunna.
Kadika iyaka batutun ramiya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake kiɓe musu fa ƙara ƙarewa su ce kullun kwanan duniya saboda ka babu yadda za a ce waɗannan kwanaki sun ƙaru domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1358 ne su yi sallamar sakin dukkanin waɗannan kujeru kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mustapha Nasiru ba Karin jihar Naija da Mahmud Ibrahim Karin jihar Kanawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudanar dawo da muryoyin da kan baje bayanin gaskiya ƙuru-ƙuru. Ni Isa Loli kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na Manuniya.